Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Safila Hashim Gumel.
Da ni Amina Buhari Auna.
To a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa shugabanci na gari, inda a yau ma 10 ga watan Afrilu shekara ta 2019 za mu tattauna da wani babban bako ɗan jam'iyyar PDP.
Sir Filu, to bakwancin wa muka samu a zauren mu na yau da gobe.
To sunana Umar Sani. Ni ne mai magana da yawun Alhaji Atiku Abubakar, daya daga cikin mu takwas ne a cikin masu magana da yawun sa kan harkokin neman shugabancin kasan da yi. Sannan na taba rike mukami na mai ba mataimakin shugaban kasa shawara Alhaji Nama Desambo a matsayin mai ba shi shawara akan harkokin yan jarida.
Wato lokacin yana mataimakin shugaban
kasa, lokacin yana mataimakin shugaban kasa har ma lokacin da yake gwamna. Daga gwamna muka taso muka zo mataimakin shugaban kasa, so shekara na 8 muna aiki tare da shi.
Ikon Allah.
Alhamdulillah.
To duk da ke yanzu zaben ya zamu ce zabe ya wuce, amma kuma har yanzu dai akwai maganar cewa har yanzu kuna kota da go.
To ai zabe bai wuce ba.
To bai wuce ba a ce ba, tunda har yanzu kuna kota. Akwai jinjin cewa kamar wai PDP ta janya karan da ta kai kotu.
Babu wannan magana. Na farko shi tsarin zabe na kasa Najeriya yakan fara ne daga primary election, wato zaben fidda gwani. Daga nan yakan kare ne idan an shigar da kara kotu, yakan kare a kotun da doka ta bada cewa anan zai iya karewa. Misali, idan ka tsaya kana neman sanata ne ko member na House of Reps ko baya wuce kotun appeal court, wato kotun daukar kara. To shi na gwamna da na shugaban kasa yakan kare a Supreme Court, wato kotun koli na kasa. Nan ne yake kare. So idan ya kare a nan wajen kuma, to sai kuma Allah ya isa, ba kuma zuwa ko ina.
Wato ta zama kotun Allah ya isa. Aga. To yanzu dai kuna kotun Allah ya isa kenan.
To mun dai fara tukuna.
An fara ba kai wannan mataki ba.
Kai ba kotun dauka
kara. An kai dauka kotun dauka kara.
Haka.
Amma ba mu kai wancan ba tukuna.
Akwai jita-jita mutane daman suke ta cewa wai PDP za ta janye daga kotu karin da ta yi, har ma akwai waɗanda suke cewa Atiku Abubakar ya fito ya yi wa shugaban Muhammadu Buhari tayammar na lashe zafi.
Wannan jita-jita ne. Kuma ka san a irin wannan yanayi da muke ciki, jita-jita wani lokaci yakan dauki daman komi. Amma ai idan ba za a shigar ba, PDP ba ta taba cewa za mu shigar da kara kuma ta zo ta ce mun fasa shigar da kara ba, ko kuma za mu janye kara. Idan ba za a shigar ba, tun daga farko za a ce ba za mu shigar da kara ba. Kuma in an tuna a lokacin shugaba Goodluck Jonathan, ai da aka ce ba za a shigar da kara ba, ai ba a shigar ba. To wannan karon an ce a ba a yarda da sakamakon zaben ba, saboda sakamakon zaben akwai matsaloli a cikinsa. Saboda haka muna son a kai kotu a bayyana matsalolin nan, sannan a tabbatar da waye ainihin gaskiya yayi nasara a wannan zabe
wa mutane suka zaba
shine kawai ba wai an koi kotu bane don Atiku yana da matsala da Buhari ko kuma akwai wani matsala tsakanin jami'ar PDP da jami'ar APC idan aka yi zabe daman kaman buga kwallo ne dole ne daya yayi nasara daya kuma idan ka ga an cewa ai ba a ka da kai ta yanda ya dace ba ai kana iya shigar da kara ka ce wannan kwallon da muka yi wannan sakamakon ba daidai bane kuma akwai watan FIFA za su iya dubawa su ce lalle wannan ba a yi daidai ba a sake wasan ko kuma a'a an ba ku amma wa'ancin an ci su tara ko an yi duk yana iya faruwa amma dan ba baƙiyayya bane
haka ne to duk da yake da cewar mun san cewa akwai abubuwa da suka faru lokacin zaben shugaban kasa duk mun ba da rahoto akan abubuwan da suka faru to cikin abubuwan da suka bar menene ya janyo wa PDP hankali su ce wannan zaben sai an je kotu ba a yardarci ba
akwai abubuwa da yawa da ya jawo wannan na farko ba a taba samun zaben da sojoji suka yi rawa da tsaki kamar irin wannan zabe ba kuma watan inda ma suka fi yin rawa da tsakin shine inda PDP suka saba cin zabe da dumbin yawa a kasa kaman a jihar Rivers PDP tunda aka fara PDP takan samu miliyan 1 da wani abu a nan wajen a jihar Delta anan ma an yi an samu a jihar Akwa Ibom da dai irin waɗannan kasashen da PDP ta saba ci da yawa so ita kuma inda jam'iyyar APC ko kuma zamu ce ANPP kafin a zuwa ya hadin Gambisa Gambisa ta saba ci su kuma ba su cika matsawa ba a jihohin misali sun saba cin jihar Borno ba su matsa ba sun saba cin jihar Yobe ba su matsa ba sun saba cin jihar Kano ba su matsa ba saboda haka duk jihar da suka saba ci ba matsa ba an samu irin wayannan da jihar Katsina an samu irin wayannan kudin
haka
miliyan 1,200 miliyan 1,400 1,800 1,400 amma can inda mu muka saba ci sai aka je aka dakile aka hana komi tafiya aka ce lalle zaben nan sai aka sa sojoji suka dinga tare duk abin da za a yi suka hana yi wani lokaci har ma an gama zaben akwai kananan hukumomin da ba a yi zabe ba na shugaban kasa
ba an zo daga baya an yi ba
ai ba shi da wani amfani domin zaben da aka yi ba zaben shugaban kasa bane a wannan kananan hukumomin ba a yi zaben misali ɗan majalisar wakilai da na da tawa ba to kuma sannan ba a yi na shugaban kasa ba amma dole aka dawo aka yi na wakilai da na dattawa babu na shugaban kasa domin ba a samu an yi ba a lokacin da ya kamata a yi saboda haka an samu banda wannan misali akwai watan babban abin da aka ce a rika amfani da shi wanda shi ake kira card reader wannan card reader din yawanci ba ya amfani da shi ba an yi amfani kuma an saki katuttuka na zaben da mutanen da ba su karba ba an ba waɗansu sun je suna ta zabe
shi yanzu akwai kwararren shaidu akan duk wani abin da ka faɗa
duka ai yana cikin ƙarin da aka shigar kuma akwai babban magaran ma da ake yi wanda shine yanzu ya dauki yawan maganan shine akwai sakamako da aka samu wanda ya fito ne daga watan ban san yanda zan kira shi har saba na INEC inda ya nuna cewa jam'iyyar PDP ta lashe zaben da miliyan 18 shi ita jam'iyyar APC na da miliyan 16 misali da bambancin miliyan 1,600 to wannan abun an same shi kuma yana cikin ƙaran da lauyoyin PDP suka shigar kotu yana cikin abin da za su bayyana ma kotu ta yanda suka samu wannan abin da kuma yanda aka yi aka samu wannan meye hujjan su da suke ganin cewa wannan shine cikakken bayanin zaben
haka ne
duk yana cikin abubuwan da aka shiga so saboda haka idan an samu irin wayannan bayanai akan je gaban kotu kuliya a yi bayani domin a tabbatar ma kotu cewa eh lalle waɗannan bayanan da aka yi sune gaskiyan al'amarin da ya faru a lokacin zabe saboda haka ana kira ga kotu ko ta rushe zabe a sake sabo ko ta ba wanda yake kara ko kuma ta dauki matakin da ya kamata za a nuna adalci wanda kuma duk yana cikin tsare-tsaren da aka shigar a kotu
haka ne to akwai kamar inda kai magana wannan sakamakon na akwai sakamakon zabe ina ji shi kike magana cewar PDP ta samu shi ya nuna cewar Atiku Abubakar shine ke gaba da shugaba Muhammadu Buhari a wannan sakamakon to ta ina ai na ta samu shi PDP ta samu
a yanzu ba zan zauna a cikin wannan studio na ku ina ga maka ga ta yanda aka samu shi ba abin da yake gaban kuliya yana gaban kuliya a wannan lokaci PDP lawyoyin PDP suna nan za a yi musu tambaya kuma za su ba da amsa so abin da yake cikin kotu yana da kyau mutum ya yi hankali wajen ba da bayani shi domin kada ka je kamar kana yanke hukuncin abin da ma ba a tattauna ba
to kan mu saka cikin matsala a nan to duk da haka dai za mu ci gaba amma za mu gaya masu sauraron mu cewa idan lokaci ya ba mu dama za mu bude musu layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayi ko kuma ku mana cika yi wa baban bakon mu tambaya akan duk da kina san kowa yana da tambayar da yake sani
amma ai akwai tambayar da saka mana
mun ma saka tambaya a Facebook ne ko eh sun ba da ansa duk da ita ma za mu karanto wasu daga ciki tambayoyin da suka yi daga shafin Facebook kuma za mu ga waya idan lokaci ya ba mu dama ina sanar da ku akan wannan to yanzu muka koma da farko ya kamata a ce mun tambaye ka cewar me ma ka ka America abin da ya kamata mu fara da
gidan kenan na sauraron sun tambaye ka
wasu ma tambaya ke to ai ba su da baya ba
watan idan aka yi harkan zabe aka yi goyin wannan gugurmaya to yana da kyau mutun ya yi kokari ya samu dan hutu ya huta kai shi ya kwanta tukuna ko wannan shirin naku in kun za ku min sheda ba wai ni ne na nema a kira ni a zo a tattauna da ni ba yawa da kuka ji na America kuka ce in zo in yi ma mutane jabi saboda haka ni na zo yin hutu ne
haka dai ba muka danyo kuma ka ce ka dan zo ba gana ba wannan gaskiya ne to mun gode kwarai da gaske da wannan zuwa da kai kuma da wannan ma ziyara da ka kawo mana to amiya dan duban mana
yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafin na abota wato Facebook inda muka ce a yau shirin yau da gobe zai karbi bakuncin dan kwamitin kamfet din Atiku Abubakar Umar Sani wanda yake tsohon mai baiwa tsohon mataimakin shugaban kasa na majalisar shawara kan harkokin labarai menene tambayar ku gare shi ga kuma yadda kuka amsa mana
to duk da yake dai ka bada wani ansa na duba wannan ansar wani mai tambaya dai daga Abdul Muttalib Mandi Magariya yace yau da gobe ina mika sakon gaisuwa zuwa gare shi shin wani tanadi suka yi na bangaren shari'a dake ta faru tsakanin sa da Buhari to duk da yake dai yayi bayanin me yake ciki a bangaren shari'a to
akwai wani karin bayani da za ka yi mana akan
wannan babu wani karin bayani domin abinda ya shafi kuliya na faɗa cewa ba abinda za a zo gidan rediyo ana ta bayani bane tunda abubuwan nan ana yin su suna fitowa kuma kowa zai ji in dai kana ƙasar Najeriya ko me ake yi kai ko ina kake a duniya zaka ji me yake faruwa abinda ya shafi wannan shirin tunda abin yana gaban kotu ne saboda haka ba wani bukarin bayani da zan yi
haka ne to shi kuma wannan mai tambayar na gaba Aliyu bin Abubakar yace me yasa ba zaka baiwa
Atiku
shawara ba ya tsaya a takarar shekara ta 2023 ne
shin zai ma tsaya takarar shekara na 2023
wa kana ba mutum shawara ne idan an yi adalci abu yaga kuma ya fadi ai inda ya fadi ya kuma yadda cewa ya fadi kuma ya gamsu da zaben cewa lalle ya fadi ai ba sai mun ba shi shawara ba shi ma cikakke ne mai hankali zai gane zai ai da shugaba Goodluck Jonathan yaga lalle ya fadi zabe kuma ya yadda cewa ya fadi zabe ai ba wanda ya ba shi shawara shi da kanshi ya je ya ce na yadda na fadi zabe kuma ya ce Buhari muna to a wannan karan bai yadda ya fadi zabe ba kuma yana ganin cewa shi ne ya ci zaben nan kuma yana ganin yana so ya bi hakinsa idan mutum yana bin haƙin sa ya zama laifi a ce mishi lalle sai ya janye hakuri sai wani lokaci ko kuwa yana da kiyaye da haƙin sa wannan shine maganar da ake
haka ne to akwai Jafar Umar Muhammad shi kuma yace tambaya ta ita ce me zai hana Atiku ya hakuri da nasara da shugaba Buhari ya wato ya samu ya tallafa masa wajen kawo shugaba a arewa da Najeriya baki daya wato ya haɗa ya taimaka
haɗin kai kenan
a ce da kasar gaba
na farko idan ka ce mutum ya samu nasara to ka yadda da cewa lalle zaben yayi kyau yayi wukin to na farko tambayar shine ya yadda da ya samu nasara ai da ya yadda da ya samu nasaran da ba zai kai kara ba saboda haka bai yadda da nasaran bane shi yasa ba zai bada haɗin kai ba yanzu ai ya bada haɗin kai a da da ya yadda da nasaran shi ai ya ka ba wai shugaba Buhari ya kada Atiku a zaben fidda gwani a jam'iyyar APC kuma Atiku Abubakar bai fita daga jam'iyyar ba ya tsaya ya bashi haɗin kai kuma sun yi aiki tare saboda haka a yanzu a wannan karo bai yadda cewa shi ya fadi ba kuma yana da dalilan sa da yasa bai yadda ba saboda haka in bai yadda ba ba yanda za a yi kuma ya ce zai je bada haɗin kai in ya bada haɗin kai ya zama ya yadda kenan
haka ne to bari mu gayyato wasu masu sauraron mu da kan waya to yanzu zan buɗe line wayar mu domin ku kira ku yi wa bakon namu tambaya kada a manta lambar da za a kira ita ce 2022 2025 2655 a fara sa alamar tarawa da plus da ɗaya sannan a jero lambobin
amma da farko bari mu dan shakata da wannan waƙar
wanda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa gida na da za ka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana
ubangida na da ba ka dauki zance na wallahi Allah da ka haye
haka banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci da hawan kowa digar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fina kafar kowa dangi agogo na ya fice na hunkowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalam zannawa gida na da za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana gida na da za ka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashina gida dubu na gina ta na dun wajen kwana ciki da falo dubai daban-daban tana dan tanadi na talauci da ke sumun rana sannan in kauce wa idan duna da ke bina in banda sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kuna wai gida na da za ka duba zance na wallahi Allah da ka cika muradina
to ma da lagashi mun dawo baya kafin mu daga wayar mu to ga dai wayoyi suna ta
sun fara shigowa
bari mu ji wasu waye kuma akan layi ko me kuke son ku sani game da zaben da ya gabata ko kuma game da kwamitin kamfen na tsohon mataimakin shugaban kasa kuma tsohon dan takarar shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar to da farko mun sami kira wane ne akan layi
Lina Habibu daga Imo State mazaban dan Sokoto
to Habibu menene tambayar ka bakon namu
to abin da an tambaya ta ga shi mai ba mataimai ba Atiku yawon Atiku mai abin nan tambayar ta ga shin yanzu suna da hakikanin tabbacin cewa kudanci ne fa suke da ƙurƙu sannan arewaci mun fi ƙurƙu a an haƙurin Buhari ya ci ƙurƙu sannan yawan
to kamar
ya katsa
ya mara na ga da
ya mafafita abin da kake nufin ga karasa wato arewa ta fi ƙuri'u sun fi yawa arewa ta san ce akan kudu
mun fi an kudu yawa fi da arewa mun fi an kudu yawa yana cewa yana ganin kamar shi kudu ya samu ƙuri'u da yawa to bai samu gurhu ariyo
mun hiya
saboda kudu sai
aga malam habibu bari to ai an samu tambayanka to mun gode kwarai gaske bari ya samu lokaci ya mai
malam habibu na farko ina so in sanar da kai cewa maganan yawan kudu ba shi bane shi mai neman takara yana samun kudu a ko ina ne mutanen da ke son shi sukan fito ba wai duk mutanen arewa bane suka zabi Buhari ballantana ka ce wai yawan ƙuri'an arewa ya fi na kudu kuma ba duka mutanen kudu bane suka zaba teku saboda haka mutane na neman ƙuri'a ne inda suka ga za su samu ƙuri'a babu wani kudu ko arewa kuma shi abinda Atiku yake bayani akai shine a arewan ma akwai jihohin da shine ya ci zaben an murɗe ne saboda haka in aka dawo mishi da ƙuri'un shi ulunsa shi ya ci zabe ga baki da to shine babban magana ba wai maganan arewa ko kudu ba
okay haka to akwai wani akan layi daga Katsina yanzu haka wani ne akan layi daga Katsina
kana magana da Abdulmalik sabon garin Gangara karamin hukumar Batsarin jihar Katsina
to Abdulmalik ga babban kuma yana sauraron ka
ni dan tambayin da zan mai
au kamar
da alama wannan karin gocewar layi ne to fa gashi dai bai ba to ga wani da ya Katsina ne kuma mun ƙara samu wani ne ya Katsina
baban gida Abubakar daga nan Katsina tare so ka ga
to baban gida muna sauraron ka
to ni abin da zan ba wannan ya gama magana ne gashi sai na magana ko yi magana
a bismillah kai nake ji ai
to ina tunda mai magana da yawun Atiku ne Abubakar Adima dan Allah ya maida mashi da kudin da ya rage na kamfai
ka fahimci abin da yake faɗa kuwa
ban san kudin da aka babu an babu Bugaladima kudi ne
kudin da baban abin nan Bugaladima ya rage na kamfai dan Allah ya maida mashi kudin da sauransa
ina son tambaye ka kana nan aka bashi kudi ko kai ka bashi kudi
to wannan
ga dai wani kira nan na shigo mana daga Bauchi wa muke da shi daga jihar Bauchi
assalamu alaikum
alaikum assalam barkan mu
yawa sunana Prince Sasi Gina Abdullah dake zuna cikin garin Azaran jihar Bauchi dake Najeriya
to muna jin ka
yawa to so hakika tambaya ta shi yanzu idan har Atiku yayi winning a kotu to kenan za a tunduke babu Buhari ne so kada kan buri Atiku ya hau kenan ko yaya sunana Prince Sasi Gina Abdullah Azari jihar Bauchi dake Najeriya wanda ya ni kan nai
wanda ai ba wani tantama daman haka yake idan kotu ta yanke hukuncin cewa lalle ta tabbatar da cewa ba Buhari bane ya ci zabe wanda ya ci zabe Atiku ne dole ya sauka sannan a rantsar da Atiku a matsayin shugaban kasa wannan babu wani ja ko ina a duniya haka ake yi so ba abinda zan iya da wani dogon jawabi akai bane
to bari mu koma bangaren mu an soshin mu na Facebook da suka aika mana akwai wani Amina Adam Malam Madora da ya aika sako yace assalamu alaikum ya dogobe ikon Allah ku tambaya min babban bako menene dogaran Alhaji Atiku okay menene dogaran Alhaji Atiku Abubakar idan ya sai da kamfanin mai na NNPC kuma wata manufa gare shi akan damawa da matasa a gwamnati
na farko zan ce wato akwai tsare-tsare da ake yi ba maganan NNPC ne ake Atiku yace zai sai da ba abin da yace zai sai da shine refineries
su ne kamfanin da suke sarrafa
da suke sarrafa mai su ne za a saida kuma ba da dogon bayani ba kamfanin Aramco na Saudi Arabia yanzu su sun saida ita kwanan nan kamfanonin sun samu watan riba na dala biliyan 111 saboda wa mutanen da suke sarrafa abubuwan suke yi suna biyan gwamnatin Saudi suna samun makudan riba amma na Najeriya ba sa aiki duka kamfanonin NNPC da suke Najeriya ba su aiki saboda haka menene amfanin ajiye abin da bai aiki domin kana so ka rika kallon shi ne ya zama abun kwalliya ko kuwa kana so ya ci gaba da aiki ba abun kunya bane musamman a ce a Najeriya muna da mu ne muke hako mai amma ba za mu iya sarrafa ta ba sai mun aika sai mun je mun su man wata kasa mun zo muna saya muna amfani da shi a motocin mu saboda haka dole ne a samu kamfanoni masu aiki yanzu Dangote yana gina guda daya babba a Lagos idan aka hada aka samu waɗannan duk suna aiki akai aka suka suna fit ba inda za mu sai mai a kasan waje za mu haka manmu mu sarrafa shi mu yi komai da ko saboda haka ba wai Atiku da yace zai wannan ba wai yana so ya sai ba wai yace zai saida shi bane ga abin nan ga ƴan wata ƙasa ƴan Najeriya din nan ne za su saya kuma masu arziki ne kuma za su sarrafa shi kuma za su samu riba
haka ne kamar misalin da kai da Saudi cewa ta sayar da kamfanin kuma yana ci gaba sosai akwai labari da yawa a Najeriya akan sayar gwamnati kan sayar da wasu kamfanonin ta amma kuma sai a ce kamar ka sayar da akuya ta dawo tana ci mazana wato an meka shi akwai kamfanin da aka sayar kana ganin hakan zai tasiri cewa a sayar da shi tukunna a
ai watan abinda muka dade muna yi zan ba da misali ga kamfanin watan waya da abinda muke da shi sunan shi Nitel Nitel din nan layukan da ke Nitel 400 ne wanda bai ishi kasan ba ma kwata kwata sai gwamnati ta saida hannun jari tace mutane su shigo su yi yanda suke so da waya ta saida hannun jari kuma yanzu ko a ina kake za ka yi waya su ma suna samun wannan albarkacin wannan abu suna waya yanzu har muna ana ansa su a VOA da sauransu saboda haka ya kaga saida hannun jari ya sa kowa yanzu mutanen da ke da waya a Najeriya wajen miliyan 80 ne abinda aka iya wato kaga a da layi kawai guda 400 ne sai ka je Nitel ma sai kuma kai layi in kai layi wannan ya gama magana wannan kuma a gidan mutane yake zo amsa waya
amma wani sai ya ce wannan kurin ci gaba na zamani ne
zai iya zama ci gaba na zamani amma ba ko ina bane zamani ya shiga kuma zuwan abin a lokacin da yazo a wannan zamanin ai ba ko ina bane a lokacin yaje saboda haka sai an samu masana da kuma masu dabaran sanin wannan abu shine za su shigar da shi in ba haka ba sai ka shiga akwai kasan da babu waya har yanzu saboda haka ba maganan ci gaba kawai ne zamani ya fito da abu amma ina samun shi ba
to mu kuma matasa fa menene niyyar shi ya yake so ya dama da mu matasa a cikin gwamnatin shi inda a ce ya ci ko kuma a ce ya ci a kotu
na farko a duka campaign din da Alhaji Atiku Abubakar yayi ya zazzagaye kasa ya ce gwamnatin shi idan Allah ya da na farko abinda zai fara yi shine matasa za su samu kashi 30 na gwamnatin sannan mata za su samu kashi 40 banda wannan kuma ya yi alkawarin cewa zai fito da hanyoyi da za a samu ayyuka sama da miliyan 15 wanda duk matasa ne za su samu wannan aiki
haka ne ka bi kina son magana ko
an ce mana ga kina
akwai mutum daya daga Maiduguri guda bar mu ƙara daga waya guda daga Maiduguri wani ne a Maiduguri
ku daga waya kuma ina magana kuma kuna magana daban a radio
to fa ai
ai mana afuwa
to a mana afuwa ya sunan malamin ya sunan malamin to ba ya goce kware da gaske Allah sarki wato ya tsaka daga wayan ne aka ajiye shi aka ce kafin mu karasa magana kuma a sako mana shi layin abin da yake magana kenan to duk da yake daga lokaci ya kama na zamu ci bakin daga wayan mu kenan a yau zamu sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu ba ku dama ku kira ku
amma kafin mu sallama kana cewa Atiku ya ce zai ba mu matasa kashi 30 cikin
a gwamnatin sa na ce zai ba da kashi 30 bisa 100 na mutanen da zai dauka
aiki
a aiki ba ma wai aiki ba a mukamai da zai ba su na biyu yace zai ba mata kashi 40 so kaga za a samu wajen kashi 70 wata dattawa za su cika gurbi da kashi 30 saboda haka ai ya yi kokari mata ma matasa ne ga kuma maza matasa so kaga kashi 70 ya tafi wajen matasa
to madallah masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau ta yau Zainab Abdulrahman da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa
Sarfi da Hashim Gumel
da kuma bakon mu na yau
Umar Sani
ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa mu huta lafiya
ake kira da kunwurci ubangida na bisa gargashin tunani na yafi mujin kansa na sa'ad tunani na